sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Talata 29 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, yanzu yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda. Shugaban Amurka dan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na shirin buga muhawarar su ta farko da daren yau dinnan Talata. Sannan ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan Talata, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaki ke yi a yankin Nagorno-Karabakh dinnan da ya balle.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta gayyaci wasu kamfanoni don kera mata na'urar kada ƙuri'a, abin da ya sa wasu 'yan kasar suka fara tsokaci.
Wanda suke zaben suna da wannan ilimin, a dubin 70% na mutane mu ba su da wannan ilimin aikata wannan abin. Da card reader dai ma da aka yi irin cikin ma yanzu aka gane da shi, a ce a sai abin nan sai din yana sa izan ba.
A jamhuriyar Nijar kuwa, wani sabon cece-kuce ne ya barke bayan da aka gano cewa dan takarar shugaban kasa jam'iyyar adawa ta Model Limana Hama Amadu bai rijistar zabe ba.
Domin duk wanda bai rijista ba na adawa gaba ta kai ba, don in buka rijista ba a wannan zabe da za a yi ba kasa. Wannan aiki ba mu muka yi shi ba, aiki ne wanda dokoki suka tanada, kuma wanda ita da kanta sini ta samu ma'aikatanta suka yi wannan aiki.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alƙaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar Johns Hopkins, wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33. Da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai, sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci ƙarfin ƙalubalen da wannan annoba ta kawo, da kuma koyi darasi daga kurakuran da aka tafka a farkon bullar cutar. Shugabanci na gari na da alfanu, a cewar Guterres, wanda ya ƙara da cewa kimiyya na da alfanu, sannan kuma haɗin kai na da alfanu, amma bayanai marasa sahihanci na kaiwa ga halaka. COVID-19 dai shine ciwon nan da shu'umar kwayar cutar nan ta corona ke haddasawa, wadda aka yi imanin cewa daga Wuhan na kasar China ta samu asali a ƙarshen shekarar bara. Shugaban Amurka dan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar Democrats tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na shirin buga muhawara da daren yau dinnan Talata, makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba, wanda shine na farko a jerin muhawarori 3 da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe. Wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin Cleveland na jihar Ohio na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke gaba da Trump da maki 7 a kuri'ar jin ra'ayin jama'a a fadin kasar, wanda ke barazanar maida Trump shugaba na 3 cikin shekaru 40 da ya kasa samun wa'adi na 2 na shekaru 4. To sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zabe, wanda hakan na iya sawa koda Trump ya kasa cin jimlar ƙuri'u mafiya yawa, kamar yadda ya faru a karawarsa da Hillary Clinton ta Democrat a shekara ta 2016, ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zabe ɗin, ya kuma yi nasara. An kinsa cewa Amurka miliyan 100 ne za su kalli wannan bugawar da 'yan takarar shugaban kasa za su yi ta tsawon minti 90. Ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan Talata, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaki ke yi a yankin Nagorno-Karabakh dinnan da ya balle. Kasashen Turai biyar, wato Burtaniya da Belgium da Estonia da Faransa da Jamus, suka buƙaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗan ya daɗa tsanani jiya Litini tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan a wannan yankin.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu, wanda za mu fara da Najeriya, inda hukumar zaben kasar ta gayyaci kamfanoni don kera mata na'urar da ta dace da nufin komawa kada ƙuri'a nan gaba ta hanyar na'ura mai kwakwalwa. Matakin zai ba da damar kada ƙuri'a ta na'ura da daina amfani da takardun da hukumar ta ce babbar ɗawainiya ce raba su a rumfunan zaben Najeriya. Sai dai tuni kan jami'in kasar ya rabu, inda wasu suke ganin wani sabon salon magudi ne, yayin da wasu ke ganin akasin haka. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu Alhikaya.
Shugaban hukumar zaben Farfesa Mamudu Yakubu ya bayyana cewa hukumar ta gayyaci masu kera na'urorin kada ƙuri'a daga sassan duniya don gwada yadda za a yi amfani da fasahar a Najeriya da zai kai ga zaɓar na'urar da tafi inganci. Yakubu ya ce duk kamfanoni 40 da aka gayyata za su gwada fasahar su. Mr. Nick Dazan shi ne daraktan labaru da wayar da kan jama'a na hukumar zaben.
Sai idan ita hukumar zaɓe ta gamsu da wannan na'ura kuma ta tabbatar da cewar ba za a yi amfani da shi a tafka mabuki ba, za ta gayyaci masu wada tsaki da 'yan majalisa da mangaren zattaswa ta musu gwaji su gani kamar yadda dai in ka tuna muka yi 2014 tun ana cewar wannan na'ura na tantancewa ba zai yi aiki ba, wanda ba su da ilimi ba za su fahimce shi ba, amma mun ɗauki wannan na'ura mun kai su ƙauyuka kuma sun rungumi wannan na'ura saboda sun ga cewar tabbas zai kawo inganci mu zaɓe kuma ƙuri'ansu da suka kada zai zama da muhimmanci kamar yadda demokraɗiyya ta tanada.
Jami'ai da magoya bayan manyan jam'iyyu sun fara mai da martani kan fatar fara aiki da na'urar a babban zaɓe mai zuwa. Dattijan APC Alhaji Musa Yola ya ce hanyar ka iya kawo murɗiyar zaɓe ne kawai.
Girman mu bai kai haka ba ne, in ya kai ka ba laifi mu yi, amma muna da ilimin mutanen da suke zaɓen suna da wannan ilimin. A dubin 70% na mutanen mu ba su da wannan ilimin aikata wannan abin. Da kadiri da zai man da aka yi ɗin ma yau sai aka ƙara da shi a ce a sai abin nan. Sai din yana sa yi zamba. Da Amerika ni man da suke suna sa jaye yanzu tun biya zai bai yadda a yi ba. Yau sai Najeriya za ta zo ta yi. Waɗanda ba su iya rubutun bokon nan da za su sun fi 60% kuma kaba ka ce za su zo su yi wannan abu ta yaya za su yi. In yana sa a yi cuta kuma wallahi cuta fa Allah ba zai yafe ba.
A nasa ɓangaren dattijan PDP injiniya Abubakar Galadima ya ce sun daɗe da fatar fara aiki da na'urar.
Ba yadda za a yi wani mutum ya zalunci al'ummar Najeriya ta hanyar amfani da na'ura domin babu wani makuya ga wani mutum. Kowane mutum sai dai ya sami yardan al'umma su jefa mata ƙuri'a in ya ci ya ci in ya faɗi ya faɗi. Kuma su ma kansu kotu idan aka yi amfani da na'ura aka kawo musu sakamako gashi a zahiri abinda ko da wani ya yi ƙoƙarin ya ɓata abin in aka je can cikin saba za a iya samo gaskiyar zai ma hana abin da ake kira cin hanci da rashawa da irin kuɗaɗen da ake ba waɗansu jami'an tsaro da mutanen INEC da ma masu shari'a.
Hukumar zaben ta ce ta bullo da tsarin yanar gizo da yanzu mutane za su iya ganin sakamakon zaben rumfunan zabe a ranar da ake kada ƙuri'a. Rashin sanya hannu da shugaba Buhari bai yi ba kan sabuwar dokar zabe da majalisa ta amince da ita ƙarƙashin tsohon shugaban majalisar dattawa Sanata Bukola Saraki ya jawo kace nace daga yan adawa, inda magoya bayan gwamnati kuwa ke cewa amincewa da dokar za ta kawo kasadar faduwar shugaba Buhari ne a zaben don wasu lamura masu sarƙaƙiya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru. To har yanzu dai batun siyasa ne, amma wannan karan a jamhuriyar Nijar, inda wani sabon cece kuce ya barke bayan da aka gano cewa dan takarar jam'iyyar Hamayya ta Model Limana, wato tsohon Prime Minister Hama Amadi bai rajistar zaɓe ba, a inda magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki ke kallon abin tamkar, wani shinge ne da zai hana wa jagoran na 'yan adawa shiga zaben na watan Disamba wannan shekara. Sai dai magoya bayansa na cewa takarar zakaran nasu tana nan daram. Wakilin muryar Amurka Yemi Sulaimuna Barmana ta fada rahoton.
Wannan sabuwar dambarwa ta taso ne bayan da rahotanni suka tabbatar da cewa binciken takardun rajistar da ke hannun hukumar zaɓe ya gano tsohon Prime Minister Hamma Amadu bai yi rajistar zaɓe ba, abinda ake ganin zai iya shafar sahihancin takararsa a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa. To amma wani na hannun damansa Bana Ibrahim na da ja akan wannan hasashe.
Lokacin da an kai rajistar mutane lokacin na Hamma Amadu yana gina yari ilinge. Ka kusan kuma ba a yi rajistar kin mutanen da ke gida yari ba ko? Amma wannan bai hana mutum ya zama ɗan takara tunda haƙƙi ne babba wanda kundin ƙasa constitution ta baka. Kundin ƙasa da code electoral ba su kawo cewa ba idan za ka so ka aje takara na shugabancin ƙasa sai ila tilas ka gwada kana da takardar zaɓe.
Da yake bayyana matsayinsa akan wannan al'amari na rashin rajistar sunan ɗan takarar madugar jam'iyyun adawa, kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu na ganin abin tamkar wani matakin samun nasara a zaben da ke tafe.
Yomu duk wanda bai rajista ba da adawa gaba ta kai ba. don in bukarin sa ba a wannan zabi da zai ba kaza wannan aiki ba mu muka yi shi ba aiki ne wanda dokoki suka tanada kuma wanda ita da kanta shine ta sama aikatan ta suka yi wannan aiki saboda haka yadda mutane suka ji cewa bai rijista ba haka muka ji mun
Hamma Ahmadu na daga cikin mutanen da aka yi wa daurin shekara guda a kurkuku bayan da aka same su da hannu a wata badakalar sayan jarirai abinda ya sa masanan doka irin su Dr. Abubakar Ahmad Hassan ke alakanta rashin rajistar sa da wannan hukunci.
Shi Malam Hamma Ahmadu bisa wannan laifin ne na shekara guda da aka bashi a zaman yari da yayi babu yanda za a yi ya zamanto lokacin rajista an mishi rajista kuma an zo an mishi ta wata hanya in aka farga da cewa akwai sunan shi a bisa girgam na kasa gaba daya na zabe masu zabe ko wata jam'iyya kai duk wani wanda ke da abubuwa yana iya daukaka kara abin da ke cha contention na radiation wato dan a fudda sunan shi saboda an mishi register ba tare da kamar an yi rasartan wannan dokar ba na aya na 8 na kundin tsarin zabe
tun dai aka kada gangar siyasa abin da ke baiwa ƴan takara damar soma gabatar da takardun su a ofishin ministan cikin gida wanda daga bisani ya zama wajibi ya isar da su a hannun alƙali dan kotun tsarin mulki mai alhakin tantance halacci da sai yi hancin takardun ƴan takarar da suka cancanci shiga fafatawar da za a yi a ranar 27 ga watan Disambar 2020 Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Tagaye da Sule ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
To baballe za a yi jinkirin dage ma kasar Mali takunkumin karya tattalin arziki da kasashe 15 na Afirka ta yamma suka kakaba mata fiye da yadda aka yi tsammani da farko duk wanda nada sabon prime minister wucin gadi farar hula Muktar Un da aka yi kungiyar ECOWAS ta kakaba takunkumin ma Mali jim kadan bayan juyin mulkin da aka yi a kasar a watan jiya wanda ya kai ga hanbarar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita kungiyar ta ce za ta dage takunkumin ne bayan an nada shugabanni farar hula a yayin shirin komawa tsarin demokradiya to amma kafar labaran Faransa ta ce nada jagoran sojojin da suka yi juyin mulkin kanar Asimi Goita a matsayin mataimakin shugaban kasa na wucin gadi na iya zama dalilin shugabannin kasashen na Afirka ta yamma na kin canza matsayin su manzon musamman na ECOWAS kuma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya faɗa a wata takardar bayani cewa Har yanzu sojojin da suka yi juyin mulkin ba su cika buƙatar su ta nada farar hula a matsayin mataimakin shugaban kasa na wucin gadi ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yau din nan Talata ya yi alkawari ma ƴan kasar Belarus cewa za su samu tallafin Turai bayan ganawarsa da jagoriyar ƴan adawa Sviatlana Tsikhanouskaya. Ganawar ta auku ne a Vilnius babban birnin kasar Lithuania inda Tsikhanouskaya ta gudu. Bayan da zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Agusta ya janyo dambarwar siyasa da dama daga cikin ƴan kasar ta Belarus na watsi da sakamakon zaben da aka bayar a hukumanci wanda ya sake baiwa da dadan shugaban kasa mai ci Alexander Lukashenko wani wa'adin kuma wanda dan haka dubban mutane suka yi ta zanga zanga cikin makonnin da suka biyo baya
Gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu da mu sake komawa Najeriya kimanin shekara 7 bayan kafa kwalejin mazajen lati haɗin gwiwa tsakanin hukumomin ilimi na Jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano ta Najeriya. Abana ne ake sa ran yaye kashin farko na ɗaliban kwalejin da ke birnin Yamai yayin da ake tsare-tsaren ci gaba da aikin makamancinta domin ɗalibai mata a garin Zindar bayan da aikin gina ta ya samu tsaiko a shekarun baya daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
Yunkurin kyautata yaukin dangantaka da karfafa zumunci tsakanin al'ummar Kano da na Jamhuriyar Nijar musamman ta fuskar al'adu kasuwanci da zamantakewa na daga cikin muhimman dalilan kafa wannan kwaleji mai mazauni a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar makarantar sakandaren wadda ake koyo da koyar da darussa a cikinta da harsunan Faransanci da Ingilishi. Ana ɗaukar ɗalibanta ne daga Kano da Niger bayan sun kammala makarantar primary. Malam Isa na mata shine daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta jamhuriyar Niger.
Son akai duk yaron da ya yi karatu cikin wannan makarantar za shi ci gaba da karatun shi ko a Faransanci ko a Ingilishi ba bisa ga ya sami wata matsala ba. Gurinmu duk wanda ya samu ya kare karatun shi duk cikin fadin duniya inda za a ci gaba da karantarsuwa a Faransanci ko a Ingilishi ko wace university ko wace babban makaranta wannan dalibin za shi ci gaba da karatun shi.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin ilimi na jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano ke kokarin farfado da aikin gina makamancin wannan kwaleji domin dalibai mata a garin Zindar. Alhaji Idris Garba Ungolimi da ke zaman kwamishinan ayyuka na jihar Kano ya ce gwamnati na dakon rahoton injiniyoyin ma'aikatarsa da ke aikin tantance yadda aikin gina kwalejin zai ci gaba.
Aikin nan dakatar da shi wajen tsawon shekara 7 saboda haka gaba daya akasarinsa ya rushe. Kuma Nijar da ta so ta samu mai girma gwamna kuntin jihar Kano ta je ta gama aikin nan domin a samu da ɗaliban nan mata zalla saboda haka mun tabbatar injiniyoyinmu. Daga nan da mu da hukumar Nijar da mu minista ina nan mutumikin gwamnan Zandar ina nan sufika na Zandar ina nan kai gari aka injiniyoyinmu suka fara aiki na gwaje-gwaje wanda sun dauko sample da dama sun tawo da shi sai da aka girma gwamna za a kai masa rahoto zai kuma ba da izinin yanda za a gudanar.
Rahotanni dai na nuni da cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu game da burin kafa wannan kwaleji.
Akwai alama za a fara cimma wannan guri wanda an kasa gaba tunda dai a bana mun sami promotion ta farko bana hatta yi ba sun kammala yanzu sai zuwa shiga fanni na university. Matsala wadda an ka samu tun kan fari ita ce wurin zaɓo yaran musamman 'yan Kano ba a kawo ƙwararri ba amma ko kwanaki mun yi muhawara da 'yan Kano da sun ka zo da muka haɗu Zandar mun tattauna bisa ga wannan zancen sun ɗauki alkawali da nan gaba su ma yanda sai mun zaɓo waɗanda za su zowa cikin wannan makaranta su ma za su kiyayewa da sai wanda ya ƙware za su turowa cikin wannan makaranta.
Daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta jamhuriyar Nijar kenan Malam Isa na mata Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kamitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta biyu a Afirka kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji ne a daidai inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi shugaban kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya reshen jihar Kano Alhaji Abubakar Haruna Aliyu ko yanzu adadin mutane nawa ne suka ci gajiyar shirin na kayan da aka basu kuma nawa ne jumlar kuɗin gaba daya.
Aito a hakikalin gaskiya zan iya cewa kusan mutum 100,000 sun samu wannan amma zancen kuɗi ake yatsance. Gaskiya ba zan iya faɗan adadin wannan kuɗi ba amma kuɗi ne masu yawa malala gashin tinkiya ta Bahaushe saboda a gaskiyar magana kuɗin suna da ɗan dama haka.
Mutum 100,000 ɗin nan iya zuwa yanzu za a kai kaman kasan su nawa ne suka fara dawo da wannan kayayyaki misali?
Aito akalla kasar zan iya cewa kashi 30 zuwa kashi 35. abinda nake tsammani mutane sun dawo da shi. In aka yi jibillar wannan abu gaba ɗaya na shekara uku da muka yi wannan aikin, kuma kaga wannan gaskiyar magana bai yi kyau ba. Ya kamata a ce yanzu mun haure kashi 50 ma a cikin
yanzu ga wannan kalubale. Wannan matakai kuke ɗauka dangane cewa akalla mutanen nan wajen kashi 65 cikin 100 da basu dawo da shi ba sun dawo da shi domin na gaba su amfana.
Eto anan gaskiyar magana sun bar mu babu wani zabi banda mu gurfanar da su ga hukuma, kuma a gurfanar da su a kotu kuma ta sa su dawo da wannan abu. Wannan shine iya abin da zamu iya, saboda mu dai nan ba hukuma bane, kuma dole sai an dawo da kudin nan. To babu abin da yafi banda mu tura su gaban hukuma su kwato wannan abu da sankar ba.
Ciya mai yayin da kake cewa za ku gurfanar da masu taurin bashin nan a gaban hukuma, wala Allah har abin ya kai gaban kuliya, akwai masu cewa ku kan kudin nan kun ana zargin ku cewa ai ma ba ku raba kayayyakin nan yadda ya kamata ba, mazancan makaliyar kayayyakin nan ma a karkashin ku ne, a tsakanin ku ne.
A wannan magana a hakikalin gaskiya babu ita. Mu dai muna daidai kokarin mu, mun san mutanen da muka ba kayan nan lunguna da sakuna na 44 local government din nan. Nayi maka imanin kowa zai yi shaida, kuma duk lungun da kaje kayan mu zan isa ga wayanda ake so su kai. Matsalar da ake samu anan, wato mu muna amfani ne da kananan kungiyoyi masu mutum 10, 15, 20, 25. To su wayannan ba wai suna tare da mu bane, kungiyoyi ne haka wayanda mutane manoma suka kakkafa. Akasarin matsalar da ake samu to daga gare su ne. Saboda me? Saboda kai kana ganin ka kafa kungiyar ka ta mutum 20 kai ne shugaba, tunda su ma suna da tsarin chairman, secretary da treasurer. To muddin kaya aka ce sun karbi kaya ya shiga hannunsu, sai kaga ko chairman ko secretary ce shi yayi wahala a wannan abin da ya kamata ya ba mutum bai bashi ba, sai ya ce shi ya rage wani abu saboda walhalin da yayi. Wanda ko mu anan mu ba haka muke ba. Komai namu na wannan kungiya ta mu tun daga world level zuwa state a tsare muke da abin mu, muna da shugabanci, muna da structure, kuma muna bibiya abin da aka bawa mutanen. Ma da kuka kawo mana mu ba su kaya, mun san ko mutum nawa ne, mun san su waye, ku kuma wanda kuka kawo mana ku za ku yi garanti mutanen nan lalle su dawo mana da wannan kaya. Amma muna samun gaskiya matsala wajen dawowa da kaya na wajen mutanen mu.
Haka kuma wakilin namu ya tattauna mana da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo, mai fashin baki kan kananan masana'antu da suka shafi aikin gona, inda ya karin bayani kan bashin da aka bayar ta hannun kungiyoyin manoman shinkafa.
Tun farko yanda aka dauko da tsarin, dole irin waɗannan matsaloli a fuskanci su, domin kuɗi ne kawai aka zo aka saki da wanda yake noman shinkafa, da wanda baya noman shinkafa, sannan aka yi amfani da kungiyoyi maimakon a yi amfani da hukumomi da ya kamata a yi amfani da su, waɗanda za su tabbatar da cewar dukkan wanda aka ba kayan nan mai kuɗi sai mai noman shinkafa, ko kuma wanda yake da burin yin noman shinkafa. Domin zai iya kasancewa akwai mutumin da yake da burin yin noman shinkafa amma ba shi da yanayin yanda zai samu dama yin noman shinkafa. Misali, ba shi da gona, ba shi da jari. To amma akwai yanayin da za a samu, a samu musu da wannan yanayi. Misali, a ce shi sai an horar da mutum kafin a bashi, ya samu horo, an sama mai wasa matsaya,
ya samu wani mizani,
ya an dora shi mizani da tabbas noman shinkafan nan zai yi. Kuma akwai magana ta bibiya cewa noman shinkafan yake yi, ko kuma noman shinkafan ya kamata ya yi. To duk waɗannan abubuwan ba yi su.
Masu sauraro, anan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, sai Julie Lewis Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti, ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakon Hoton na farko a yau ya fito ne daga Muhammad Salihu Kaura na Mauda a Zamfara, inda ya ce, a gaskiya ban ji daɗin janye shiga yajin aiki da kungiyoyin kwadago a Najeriya suka yi ba. Kasancewar tsare-tsaren da gwamnatin shugaba Buhari ke fitowa da su ba masu tausayi bane ga talakawan Najeriya. Daga ƙarshe muna kira ga waɗanda suka shiga tsakani da su tabbatar gwamnati ta cika alƙawalin da suka cimma da 'yan kwadagon. To sai kuma sakonmu na gaba da muka samu daga Usman Shitu Mahuta, shi kuma cewa hakika zanga-zangar da wasu al'ummomi suka gudanar a jihar Katsina, inda suka toshe hanyar Katsina zuwa Jibiya domin nuna bacin rai da rashin jin daɗin su akan hare-haren da suke fuskanta daga 'yan ta'adda masu satar mutane dan neman kuɗin fansa, hakan yayi daidai domin fa zanga-zanga shine kadai yaren da gwamnati ke ji a Najeriya. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da muka samu daga Jamila Ado Salatin Goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salatin Goma ga Annabi Rijau, su kuma cewa suka yi VOA Hausa. Ku miƙa mana sakon ta'aziyarmu ga 'yan uwan jami'an tsaron 15 waɗanda ƙungiyar Islama ta kashe a harin da ta kai wa tawagar gwamnatin jihar Borno a ranar Juma'a. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ji kansu rahama, Allah ya sa aljannar Firdausi ce makomarsu. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani da darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sakuma na ƙarshe shi ma kuma haɗin gwiwa ne daga Ahmadu Abacha Macina da kawu-kawu mai goro kumsa, su kuma cewa suka yi salon muryar Amurka. Hakikar harin kwantan bauna da 'yan ta'adda suka kai wa tawagar gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum daga Mangono zuwa Baga abin Allah wadai ne. Muna addu'ar Allah ya ji kan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a harin. Allah ya kare wannan jihar Borno daga sharrin 'yan ta'adda. Allah kuma ya kawo mana ƙarshen tashin hankali ga 'yan bindiga a faɗin jihar Borno da ma arewa maso gabashin Najeriya. Amin. To madalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
A gaida Hadiza Kyari da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Yo, mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alƙaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar Johns Hopkins, wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33. Da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci ƙarfin ƙalubalen da wannan annoba ta kawo. Shugaban Amurka ɗan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai ƙalubalantarsa a jam'iyyar Democrats tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na shirin buga muhawara da daren yau ɗinnan Talata, makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba, wanda shine na farko a jerin muhawarori 3 da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe. Wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin Cleveland na jihar Ohio na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke gaba da Trump da maki 7 a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a fadin kasar, wanda ke barazanar maida Trump shugaba na 3 cikin shekaru 40 da ya kasa samun wa'adi na 2 na shekaru 4. To sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe, wanda hakan na iya sawa koda Trump ya kasa cin jimlar ƙuri'u mafiya yawa, kamar yadda ya faru a karawarsa da Hillary Clinton ta Democrat a shekara ta 2016, ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe ɗin, ya kuma yi nasara. Ana kyautata zaton wani lokaci a yau ɗinnan Talata, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaƙi ke yi a yankin Nagorno-Karabakh ɗinnan da ya balle. Ƙasashen Turai biyar, wato Burtaniya da Belgium da Estonia da Faransa da Jamus, suka buƙaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗan ya daɗa tsanani jiya Litini tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan a wannan yankin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakatar shirinmu na yau da gobe, kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmashi Garba wanda yake na gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Babalake, muku fatan alheri. Ma'assalama.